Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Adadin mutanen da ke mutuwa sanadiyar COVID-19 a rana guda a Brazil ya doshi 2,400. Adadin da ya daidai da rubu'in masu mutuwa a duk faɗin duniya a rana guda a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Wasu ƙwararru da sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa ƙasar ta Brazil wacce ke kudancin Amurka ta ɗauki hanyar samun adadin mutum 4,000 da ke mutuwa kowace rana, wanda hakan zai kusan kaiwa adadin da Amurka ta gani. Ita dai Amurka ta ga mutuwar mutum 4,477 a ranar 12 ga watan Janairun wannan shekara a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Shugaban ƙasar Jair Bolsonaro ya ci gaba da cewa ƙasar ba ta da buƙatar ɗaukar matakan takaita al'amuran yau da kullum. Abin da ake ganin ta mama kara koda ya so ya ra'ayinsa. Sama da mutum 100 aka kashe a ranar Asabar a Myanmar, yayin da dakarun ƙasar tare da samun goyon bayan rundunar 'yan sanda suka ci gaba da farwa masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya a ranar bikin tunawa da dakarun ƙasar. Wannan rana ita ce mafi muni a jerin zanga-zangar da ake yi wacce ta faro tun daga ranar 1 ga watan Fabrairu, bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar ta Myanmar. Kafar yaɗa labarai ta Now News ta bada rahoton cewa mutum aƙalla 114 suka mutu, inda 24 daga cikinsu suka rasa rayukansu a birnin Mandalay da ke arewacin ƙasar, ciki har da wani ɗan ƙaramin yaro mai shekara 5. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito wani mai bincike da ke zaman kansa yana cewa mutum 107 ne suka mutu, adadin da ya haura wanda aka gani na mutum 90 da suka mutu a ranar 14 ga watan Maris. Kamfanin dillancin labarai da dama sun ce an aikata kisan ne a yankunan tsakiyar Sagen da gabashin Lashio, sai kuma kudancin tsakiyar Bago da ke kusa da birnin Yangon. China ta saka wa wasu Amurkawa 2 da wani ɗan ƙasar Canada da wata ƙungiyar mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da takunkumi a matsayin martani kan matakin da ƙasashen suka ɗauka a kan hukumomin Beijing saboda 'yan ƙabilar Uyghur. Takunkumin ya shafi mambobin hukumar da ke tabbatar da walwalar addini Gail Manchin da Tony Perkins, sai kuma wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Canada Michael Chong, waɗanda duk aka haramta musu shiga ƙasar ta China da yankin Hong Kong, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar. Aƙalla 'yan ƙabilar Uyghur miliyan 1 da wasu ƙungiyoyi da mafi aksarinsu musulmi ne aka tsare a wani sansani a Xinjiang, a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, waɗanda suke zargi hukumomin China da tilastawa mata shan maganin hana haihuwa da kuma yin ayyukan bauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar China da takwarar aikinsa na Iran sun rataba ba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin kai ta shekara 25 a wani biki da aka nuna kai tsaye ta kafar talabijin. Ministan China Wang Yi ya haɗu da shugaban Hassan Rouhani gabanin rataba hannu a wannan matsaya, wacce ta kunshi wani shiri da China za ta saka hannun jari a fannin samar da makamashi da ababen more rayuwa. Wani mai baiwa shugaban Rouhani shawara ya ce wannan matsaya da aka cimma abin kwatance ne kan irin nasarar da suka samu a fannin diflomasiyyar ƙasashen biyu. Wasu 'yan bindiga da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun kai hari akan wani ayarin fararen kula da ke tserewa ciki har da ma'aikatan ƙasashen waje, yayin da ake ci gaba da tauka fada a wani gari da ke arewacin ƙasar Mozambique, a cewar wasu majiyoyin jami'an diflomasiyya. Aƙalla mutum ɗaya ya mutu, sannan an jikkata wasu da dama a harin wanda aka kai a ƙarshen makon da ya gabata. A ranar Asabar, kamfanin Faransa na Total ya ce ya ɗage fara ayyukansa a yankin da ake kira Palma, wanda ke ɗauke da wani wuri da ake aikin samar da gas wanda za a kashe dala biliyan 60, sai dai babu ko ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da harin ya ritsa da su. Harin an kai shi ne sawa'i bayan kamfanin na Total ya ayyana cewa zai koma aikin samar da gas ɗin a ranar Laraba, bayan da ya dakatar da shi a watan Janairu saboda matsalar tsaro.
Na Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne da ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammadu Mai Garibin Gadi da commissioner ƴan sanda na birnin tarayya Abuja Bala Chiroma da professor Usman Muhammad na Jami'ar Bains akan yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƴan sanda da al'umma. Yanzu zan mika na'urar magana ga professor Usman Muhammad inda zai fara amsa tambayar da Mr. Mark Amani ya yi masa. Professor Gareka.
Mr. Mark, ba sai ka zama addicted to news ba za ka san abin da ke faruwa a ƙasa. Ni ban ce SARS bangaranci bane totally. A cikin bayani na nace ga matsalan da ya kawo ƴan SARS ta kudu kuma waɗannan yaran ga hali da suka shiga na jin daɗi babu gaira babu dalili kuma su suka ja al'amarin nan saboda akasarin su ana ganin su da kayan alatu, ana ganin su suna jin daɗin duniya, ana ganin su da kuɗaɗe da yawa, ana ganin su da motoci na alfarma. Dole jami'an tsaro ya tsaya yana da alamun tambaya akan irin waɗannan mutane. To saboda haka su suka jawo wannan lifestyle din da yanda suke gudanar da rayuwarsu suka jawo idan kuma da tsaro tazo ciki kuma aka samu bargurbi. Suna kwace musu wannan su kwace musu wancan su hasala. Babu shakka Alheri Audu ta yi correcting dina ta ce waɗannan abubuwan ma sun faru da ita a Lagos da ɗanta. Sannan anan FCT ana ta complain a kansu. Amma baya ga nan na ce gwamnan Borno Professor Zulum babu shakka shi a lokacin ma da ba a san SARS din shi lokacin ma yake san su da Katsina. To ka koga akwai bambanci ra'ayi da kuma al'amari da ya taso.
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Garba Wala ko kuma wanda aka fi sani da suna IG Wala. Na kwana 21 a cell din ƴan sanda a nan tsakiyar Abuja kafin naga inda kotu take. Minista, a matsayinka na tsohon ma'aikaci, ka san da doka wadda take magana na ƴanci wadda ɗan Najeriya ke da shi na koda ana zargin ya laifi a garzaya da shi ba tare da ɓata lokaci ba zuwa kotu. Ka san da haka? Tambayata ta farko kenan. Tambayata ta biyu a wurinka shine, na ji daɗi da kai bayani yanzu da na nuna ƙwarewarka bisa aikin da kai wadda har ya kai ga shugaban ƙasa baka wato wannan amana. Shin muna aiki da tsari na doka wadda ta san ko ta ba wa ɗan ƙasa izinin cewa zai yi zanga-zanga? Kalmar zanga-zanga a Turanci na san shi ana ce masa protest. Amma saboda demokradiyya, a tabbatar da lokacin demokradiyya ne ake ɗora mata kalma ta peaceful protest a gaba. Saboda bambanta riot, wato kamar riot na wato kamar tashin hankali. So dewa idan muka yi kira gangami na peaceful protest, mun san muhimmancin ɗan sanda na muna da buƙatar ya zo ya kare mu a matsayinmu na ƴan wadda suke zanga-zanga, ya kare waɗanda su ma ba sa ciki amma ƴan ƙasa ne. Ya Allah suna zirga-zirgansu na yau da kullum. So dewa sai mun ja ga CP nan ban so in kira sunan ma'aikatansa wadda mun sha muna kaiwa da kawa na a ba mu daman ƴan sanda su zo su kare mu. Amma sai mu koma kuma muna ƙoƙarin muna fatan cewa a fahimce mu da cewa muna fayi ne bisa tsari na doka. Amma sai a koma ana cewa ba mu da police approval wato ba mu da iko wanda ƴan sanda suka bayar shin akwai wata doka ne wanda ta dora ƴan sanda akan abin da constitution yace wannan tambaya ne wanda CP zai iya amsa ta wannan zaure yayi albarka na kasancewan muna da commissioner ƴan sanda muna da minister ƴan sanda masha Allah na san kuna iya sanin matsaloli da ake da shi wanda wasu sun ambato na yadda ake gudanar da harkar ɗan sanda gaba daya mu ma muna jinjina muku muna fatan alkhairi shin mun san da yawan motoci da ɗan sanda ke da shi a Najeriya kamar yadda muka san yawan ɗan sanda da ake da shi a Najeriya mun san da yawan motoci da kowane police station ko outfit ake ce mata misali in bata kai ba mun san yawan motoci shin DPO mai gudanar da harka ko mai kulawa da wannan gurare shin nawa ake bashi don ya kula da motocin nan wanda ya kai ga zai iya hana aiki dan sanda ya ko sun fita a kira su ce ba su da mai a mota ko kuma a kai ga ya hana su karban na goro kamar yadda muke gani to wannan tambayoyi a ƙarshe zan rufe ta da magana cewa shin kuna sha'awan ku karbi sunayen ƴan siyasa da kuma wasu kungiyoyi wanda suka je suka dauko ƴan daba da kamai da sanduna da gora dan su zo su tarwasa zanga zangan ƴan sas kuna da bukata mu ba ku a kungiyance za a yi hukunci wanda ƴan jaridu za su zo in za a yi wannan ashirin muke mu bada masha Allah
assalamu alaikum sunana Isa Mu'az Darma mawallacin mujallar fada da cikawa ina mai girma minista barka da zuwa da mai girma commissioner wannan taro wanda ake shirya shi kan harkokin tsaro duk da dai an yi bayani da yawa da tambayoyi amma ni zan takaice saboda na zo da zamma in yi wani abu maganganu da ya amma na tadda minista ya yi wata magana da ni kanta zan yi tsaye akai mai girma minista ya yi magana akan yana cikin tafiya ya ga wani ma'aikacinsu wanda ya wani kyakkyawan abu wanda ya cancanci yabo kuma yana da bukata kamar yadda bayani nan wanda duke wurin nan ba wanda bai ji daɗin kalmar da shi mai girma minista ya yi ba kan wannan ma'aikacin cin nasu to ni kiran da nake yi ina kira ne ga mai girma minista kan wannan abin da ya gani kuma ya kyau ya zama ya kyau ya ji dadin abin kuma zai taimaki al'umma to duk sanda aka samu wani wanda ya irin wannan dabi'a a hanya a samu kafa wanda za a karrama shi ko a mutunta shi a muhimmanta abin da ya to daga nan za a samu irin wannan al'amarin a cikin kasan nan zai yalwa kuma zai kyautatu kuma insha Allah za a ci gaba da gudanar da shi da fatan mai girma minista zai saurari wannan magana da na gabatar da ita daga nan za insha Allah
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Maryam Shettima wanda aka fi sani da Maryam Shetty na fi fitowa ne a shafina na Facebook na social media sannan kuma ina shugabancin kungiya ta fafutuka wanda ake kira We Believe mai girma minista abin da nake so in sani shine an san da akwai matsala tsakanin yanda mutane suka fahimci police da kuma mu'amalar su har yanzu mutane suna bukatar ina ga su gane yanda mu'amalar su da police ya kamata ta zama su san cewa ba makiyan su bane wanda suka zo ne su taimaka musu su kare su su kare dukiyoyin su to wani mataki amma mai girma minista da ministry dinka kuke dauka dangane da wayar da kan mutane akan wannan kyautata mu'amala tsakanin police da ƴan ƙasa sannan kuma na biyu ina son na yaba ne cewar ni da iya son na gaskiya na ga mugun canji da bambanci tsakanin yanda police suke yi da kuma yanda suke yi yanzu kamar ko an tsaya a hanya ne ba wannan aggression din da ake fama da shi za su yi magana kuma hankalinka zai kwanta kuma kai ma za ka ga musu dike saboda haka ina ga da muhimmanci kuma dai a cewar mai girma minista a maida hankali su ma police din a ƙara gyara musu wannan abun wannan wayar da kan saboda ba wani wahala bane kuma naga suna canjawa nan da nan maganan da zan yi kenan nagode
ina so in samu amincewa wannan zauren da ya kafi in ci gaba in wa wanda suka yi wannan shiri godiya kwarai da gaske bisa ga irin damar da suka ba ƴan Najeriya musamman mutane suke nan domin a bada gudunmuwa ganin cewa an samu ci gaban ayyuka na ƴan sanda a ƙasar nan bisa ganin gaskiya wannan zaman da muka yi zai taimaka mana kwarai wurin kyautata lamurran ayyukan ƴan sanda a nan ina son in jajirtawa Haji Wala ba ne ƴan sanda ba ne don na yi mamakin da ƴan sanda za su tsare IG kwana 21 to ala kullu halin dai wannan yanayin da ka shiga yani ne wanda ya cancanci a yi maka jaje kuma a tausaya ma yanayin da ka samu kanka a ciki amma kuma in tabbata maka cewa babu ɗan sanda da yake da manufa ta tsare mai laifi fiye da kwana uku yana bincike domin ko abincin da zai ci shi ya kalalura ce gare shi biladu har ya tsare ka wajen sati uku ina ganin dai akwai abin da ya faru watakila wadanda ake son a bincika game da magana ka ko sun ka tsare ko kuma wani abu da ya faru ban sani ba kila CP zai yi bayani nan gaba amma dai ina tabbatar maka da cewa da kuma duk ɗan Najeriya wanda suke sauraren mu cewa dan sanda bai da wani sha'awa ko kuma wata manufa ko kuma ni iko na tsare mutun haye da awa 23 ko kuma kwana 3 in dai ba wani dalili takameme yake akwai ba sannan ina tabbatar maka da cewa ɗan sanda sun san abubuwan da suke cikin tsarin mulkin ƙasar nan kuma sun san haƙƙin ɗan adam kuma sun san abubuwan su karata a wayansu gurgurdo ana kokari a aiki a kansu musamman ma a halin yanzu da yanayin ya tilasta ai haka din ina baka tabbacin cewa waɗannan abubuwan za su ci gaba da kyautatuwa za su ci gaba da kyau domin a samu a kare haƙƙin ɗan adam kuma ƴan sanda su ci gaba da aikan su kamar da ya kamata amma ko shakkawa ba na san akan samu kallilan daga cikin mutane wanda za su zai tsare ga ƴan sanda ko ana shari'a ko ana wani bincike domin amma an kai yanayin shari'a ka haita hannun ƴan sanda amma in dai bincike ne in ba wani abu tilasta a tsare mutum tsawon wannan lokacin da kake magana ba to da wayan sanda a tsare mutum haye da sati ɗaya da kake magana amma da yake ka faɗi haka zan jajanta maka kayan mu saurari kila koda shi na da wani ƙarin bayanin da zai yes ko shakka babu wannan zaman ina ganin sun shirya shi ne musamman domin a ba mutane dama su yi ventilating din ra'ayoyinsu mu kuma da aka gayyata mu saurara domin mu samu damar zuwa a kawo gyaran da ya kamata kowane ɗan adam dan tara na bai cika goma ba akwai gyare-gyaren da ake ci gaba da yi a koda yaushe kuma muna yi ne wannan abubuwa saboda jama'ar da muke shugabanci in gobe dan wanda ake wa da lura ya ce ga wanda ka santa shugaba sai shi auna shi gani ya kamata sai a yi abin da ya dace da shi da kuma sauran ƴan Najeriya
to madalla fa ni ga ma commissioner ƴan sanda batutuwa da ya tabo sun hada da tura ƴan sanda su kare masu zanga-zanga gaggauta wanda aka kama kai shi kotu a menene yasa ake hana izinin zanga-zanga wanda mataki ake dauka na wayar da kan al'umma waɗannan batutuwa
ai ne kin san gani na ne tukunna eh kaga minista ya riga ya gaya maka gaskiya ba mu da yancin tsare mutum fiye da wani lokaci at most 48 hours yadda aka faɗa to amma wani lokaci idan kana bincike zai zama to cewa ka fahimta cewa dole sai ka rike mutum fiye da lokacin da doka ta ce ka rike shi to anan abin da muke yi shine muna zuwa muna neman hurumin kotu kotu sai ta ba mu ko sati biyu mu ƙara rike ka ko kuma idan muka ce da Allah ya ba mu wata ɗaya ne kafin wata ɗaya za mu gama kotu tana ganin dama sai ta ba mu ka kaga anan za mu iya mu rike ka ba wai mu muka rike ka ba da izinin kotu muka rike ka na biyu ni da kai mun saba eh muna haduwa ban taɓa tayi maka aikin ka na zanga-zanga ba eh sai dai idan na fuskanci abun da zai saka ni da kai a cikin hatsari to nauyi ne a kaina na fahimtar da kai cewa wannan abun da yake wa'ansu za su iya kamar yanzu ƴan sasin nan an ci abun da suka fara mai kyau ne amma daga baya wanzu bara gurbi suka zo suka yi hijacking abun kaga saka mu cikin hatsari kasan nan gaba ki ɗaya ta da mana hankali to wannan shine wani lokaci sai mu ta mu karkuye don mu tabbatar da tsaron al'umma batun kawo kara to mu da karan da zamu ce ga karan da zamu karba ba karan da zamu karba ba duk kowane kara ka kawo mana zamu karba sai dai mu duba mu gani idan ba dalilin da za a ci gaba a wannan karan zamu ga maka ba dalilin da zamu ci gaba dan muna nan dan mu biya muku bukatun ku alhamdulillah
to batun wayar da kan al'umma kan ko da su ƴan sanda da kuma al'umma kan
kullum muna cikin kokari mu tautata dangantaka tsakanin mu da al'umma ba ma'aikata da za ta ce ta kai mu ku yi hakuri fa sai da ciro nata da ya laifi ya tabbata an hukunta shi a garin nan sau da yawa jami'an da suka wuce wurin da ya kamata ko kisan kai ko wani abu haka ko ko sati biyu da ya wuce mun kama mun kai su kotu yau ka kawo kara batun dan sanda ba ma cewa batun dan sanda ne ba za mu karba ba za mu karba za mu bincika idan wanda ya kama mu kori dan sanda ne za mu kore shi a cikin dan sanda ne fa kake da sashe na musamman wanda su neman laifin dan sandan ma suke yi ko neman dan sanda mai laifi suke yi escort kenan ka kawo kara za mu tura musu
don mu tabbatar cewa an kwato wa mutane haƙƙin su idan da an taka musu haƙƙi kenan batun kyautata dangantaka ake yi muna kokarin kaman public police public relations committee din nan eminent persons forum zuwa gidan su radio da sauran su haka programs da sauran su kaman na yanzu zuwan mu nan haka duk mun tabbata muna yin shi aggressively don mu samu fahimtar juna tsakanin mu da mutanen da muke karewa yadda mallam can ya bada shawara committee wanda zai dan ringa duba dangantaka da sauran su news da ya kamata ya fito kasa idan aka ce an yi kaza gaskiya ne ana so a ji me aka yi to wani lokaci akwai bambancin lokaci da zaka kawo kara da bambancin da za a gama bincike idan mun kama muna hutuwa mu faɗa mun kama maybe wurin da zamu kara shine idan muka kai kotu ma kuma mu tabbata cewa mun kira yan jarida ku zo mu je kotu mun kai wannan kotu yana da kyau dan mutane su fuskanci abin da ake ba wai an kama haka nan kawai an sake ba nagode
da wannan bayani na commissioner yan sanda na birnin tarayya Abuja Bala Chiroma zamu dasa aya a yau sai makon gobe zamu dora idan Allah ya kai mu a madadin Grace Alheri Abdu da ta jagoranci shirin da kuma manyan bakin namu ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro malam ko menene sunanka
Muftar Muktari
malam Muktari to malam Muktari kaman daga wace jiha kake a Najeriya
ina jihar Kebbi
okay daga jihar Kebbi kake a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma
ina karamar hukuma a birnin Argungu
a birnin Argungu
to
gashi nan na ga kaman kaina sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro
gaskiya alhamdulillah bakin gurguru dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgudu alhamdulillah mun gode Allah
to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko
gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gurgudu dai lari kwarai kwa
to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja
to gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna kuma gida kuma suna samu abin da suka ji da shi da haka
wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu
gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1000 a wuni to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2000
to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne
gaskiya wannan kallan zai kai naira 700 zuwa 10
to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa
to wani lokaci kana iya ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya wani lokaci zaka samu ma fiye da haka din
to birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganar wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT Junction, ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a Argungun?
Na'am, kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din, duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi, wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hatan ga sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya.
To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.